ta yadda aka cimma a baya na maida mulki ga yankin kudancin kasar idan wa'adinta ya cika a shekara ta 2023. Sai da wasu 'yan siyasa na ganin al'ummar kasar ne kadai za su iya zaben yanda zaben zai kasance. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana rahoton ga kuma abin da suke cewa.
Gwamna Baba Gana Umar Zulum ya yi wannan jawabi ne a wani taro na bita akan harkar tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda aka ba shi dama ya miƙa kasida akan yadda rashin tsaro ya shafi tattalin arziki da kuma zamantakewan al'umman kasar. Gwamna Zulum ya ce Najeriya ta yi kuskure tun farko da ba ta yi koyi da wasu ƙasashen Afirka wajen tallafawa ƙasashen da ke makautaka da ita ba, inda ya ce ƙarfin soja da sauya tsarin mulkin ƙasa ba za su magance matsalar tsaro ba, tare da kira a samar da shugabanci na gari da sauya tunanin mutane.
Na ce mu yi hankali batun mulki da ana daga wajen Allah, amma na ce mu muna son mu yi adalci. Tunda APC mun yi magana cewa shekara 8 mun yi mulki zai tafi kudu, ya kamata mulkin ya tafi kudu. Kuma kar mu yi koke-koke. Abin da yake faruwa a Najeriya nan ba shugaban ƙasa kadai zai gyara ba. Mu duka muna ciki. Dan laifi ne mu gyara tare. Lokacin da akwai kudi an sama Najeriya da yawa, kuma kun ga abin da muke ciki. Yanzu ba kudi. Sha'anin security akwai wahala, ya kamata mu haɗa kai. Mu rage corruption. Ba sai da zamu yi mu cigaba da kasan nan. Abinda aka cewa in ba lafiya ba tsoro, ba tsoro ba lafiya. Amma musibar da muke samu wannan kun san ba yau ya faru ba, ya dade abu ya kai shekara 30. Rashin gwamnati, mutane ba su yi aiki ba. Ba yau wani aka faru. To saboda haka dole ne za a yi hakuri, kar a yi koke-koke wannan. Gaskiya mun ga alamu wannan gwamnati za a fara gyara, muna tsammani insha Allah za mu samu su.
Ita ma ministar kula da harkokin mata Dame Pauline Talen ta yi tsokaci akan yadda salon shugabanci da ya gudana a baya ya ƙara kawo taɓarɓarewar tsaro a ƙasar.
Wannan darasi ne mana duka, ba wanda zai ce bai yi kuskure ba, amma a yi ƙoƙari a yi gyara domin al'umma su samu rayuwa mai kyau. Ƙoƙarin da shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya yi tun da ya hau ta fannin hanyoyi da wasu abubuwan da zai taimaki rayuwar al'umma musamman mutanen ƙauyuka suna da yawa. President Buhari shugaba ne wanda baya neman komai wa kansa. Idan dukkanmu mun bi tsawonsa kamar yadda Governor Zulum ya faɗa nan, Najeriya za ta yi yaro.
Amma ga sanata mai wakiltar Gombe ta Arewa, Sa'idu Ahmed Alƙali, yana ganin batun mayar da mulki kudu yana hannun 'yan ƙasa ne.
In mutane sun karkata a cewa a yi sauye-sauye rotation kenan, dole za a yi. In mutane sun ce a bar kowane wuri su fito zaɓensu, su fito su faɗi yadda wa suke so su zaɓa. Duk abinda mutanen jam'iyya suka karkata a kai shi ne abinda jam'iyya za ta yi. Tunda jam'iyya ai ba mutum ɗaya ne jam'iyya ba. Abinda dukan mafi yawan mutane suka ɗauka su suke da rinjaye ai shi ne demokradiyya. Shi za mu yi.
Abin jira a gani shi ne yadda za ta kaya idan lokacin miƙa mulkin ya yi, domin a yanzu dai ba a san macituwo ba sai miya ta ƙare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamu mu je ga sauran rahotannin namu, bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Juma'a shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya buƙaci al'ummar duniya da su ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus ga ƙasashe da ke samun ƙarancin kuɗin shiga. Yana mai cewa ana buƙatar gaggawa allurai miliyan 10 da shirin raba allurar rigakafin da WHO ke tallafawa. COVAX a shirye yake raba allurar rigakafi, amma ba za mu iya raba allurar rigakafin da ba mu da su ba, in ji Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taron manema labarai da ya gudanar a Geneva. Shirin COVAX shiri ne na bai ɗaya a duniya, da nufin samar da daidaito ga allurar rigakafin a duk duniya a ƙasashe masu ƙarami ko madaidaicin tattalin arziki. Ministocin harkokin waje na China da Iran a yau Asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Iran cewa alaƙar mu da Iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba, amma zai kasance na dindindin da dabaru. Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alaƙarta da wasu ƙasashe, kuma ba kamar wasu ƙasashe bane da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya ɗaya. wanga ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran hada da saka hannun jari na kasar China a muhimman fannonin kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Ana sa ran kasar China za ta hada da saka hannun jari a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya hukumar yaki da masu yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa ta EFCC ta yi kashedi ga masu yin hada-hadar tu'ammati da kudade ta manhajar na'urar POS a kan kiyayewa da ka'idojin dokar tu'ammati da kudade ko kuma su dandani kudarsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun yawaitar almundahanar kudade ta amfani da waɗannan hanyoyi. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya yi komuna da ƙarin bayani.
Yaƙi da almundahanar kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ke yi so da yawa yakan haɗu da cikas sanadiyar mayaudara da ke hulɗa da masu sana'ar hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da na'urar POS. Wannan kuwa a cewar shugaban hukumar yaƙi da masu yawa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Bawa Usman Kaltongo, yana faruwa ne saboda ƙarancin ilimi na dokokin hada-hadar kuɗaɗe da masu sana'ar ke da.
So da dama idan muna binciken almundahanar da aka yi na kuɗi na talaka sai mu samu kuɗin ya je gun MPOS. Daga wurin MPOS kuma sai muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya ba shi kuɗin TV. Sai mu tambaye to me sunan shi, babu. Na ID card babu. Sai mu ce to ka biya kuɗin. In aka ci gaba da haka kasuwancin su ko sana'a za ta gurgunce.
Wannan a cewar sa matsala ce wanda ba ruwan doka da ita. Idan aka samu masu wannan sana'ar suka yi ba daidai ba, doka za ta yi aikin ta akan su.
Abun yayi yawa ne. Akwai wanda muka sa shi ya dada 500,000, akwai wanda muka sa ya dada 200,000, akwai mai 100,000, na mai 100,000 wani dan kasuwa ne. Wasu sun zo sun ci za su sayi abu, za su sayi television. Aka yi ciniki akan 100,000. Ya sallamar sai suka masa transfer na 100,000 zuwa cikin account din shi. Ya samu alert. Sai daga suka ce kai su sun fasa a ba su kuɗin su.
Sukan su masu wannan sana'ar sun ce lalle so da yawa sukan haɗu da matsaloli sanadiyar mayaudara. A cewar Abubakar Atiku da ke zama wa jagora ga masu wannan sana'ar.
A kware akwai haɗura da dama da kadarori musamman abin da ke faruwa na 'yan damfara da kuma ɗoko katin da na mutum bai a zo a yi transaction ba tare da samun cikakken bayani ba, ƙarshen ta shi agent zai kasance mai ɗoka hasara ko kuma mai karɓa hukunci. Akwai kuma matsala ta 'yan damfara masu zuwa su yi transacting daga baya su koma kotu su nemi court order na a maida musu da waɗannan kuɗin. Wannan yana shafa ruwa ga agent da dama kuma ya jawo musu hasara.
Masana tattalin arziki kamar Bashir Muhammad Acida na jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ya ce bisa la'akari da yadda sana'ar ta POS ke bunƙasa da kuma yadda mayaudara suka yi yawa, akwai buƙatar masu wannan sana'ar su san dokoki na tu'ammuli da kuɗaɗe.
Ci gaban da aka samu na cuta da wasu macuta suka shigo da shi ba wanda aka ce ma Yahoo Boys. To kaga dole su kiyaye da wannan. Akwai kuma lokacin da katukan kansu ana sa musu kuɗi ne, wani zai yi katuna na cuta ya yi cuta ko na kidnapping ko wani abu a dinga tura kuɗi ga wasu account ana amsa saboda ɗan mutsetse banki yana aiwa a kama shi a can. Amma ta wannan wurin kaga ba tunda ba su ɗauka wasu ƙwaran matakai to kamata ita babban bankin Najeriya da kuma wato ita hukumar EFCC to da tsarin da su ma za su sa irin wannan kyamarorin. Wannan shi zai karfafa sana'ar kuma ya kasance cewa wato mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a cutar da su ko su cutar da wannan sana'a ba.
Bisa la'akari da yadda hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da manhajar POS ke yawaita a Najeriya, akwai yiwuwar in ba a yi takatsantsan ba masu wannan sana'ar kan iya faɗawa tarkon mayaudara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Duk a cikin batun nazarmiya da almundahana, idan ba manta ba a cikin wannan makon ne wasu jaridu a Najeriya suka wallafa zargin da ake yi a kan ministan shari'ar kasar Abubakar Malami da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Farfesa Ibrahim Gambari, haka zalika da ministan kudin kasar Zainab Ahmad Shamsuna da karɓar abun goro su tilastawa babban bankin kasar biyar wasu zunzurutun kuɗaɗe har naira biliyan 133 ga wasu mutane da kamfanoni don yi musu alfarma. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya yi mun ƙarin haske a wata tattaunawa da muka yi da shi ta musamman akan wannan zarge-zargen.
Ofishin Attorney General ba sadar da wata takarda da shi dangane da biyan wani kuɗi ko rashin biya ba. Amma ala kulli hali abu mafi ala wanda ya kamata ka sani. Ainihin ofishin Governor na Central Bank ko kuma Central Bank ba ƙarƙashin kullawa ofishin Attorney General take ba ta fuskar mu'amala aiki. Saboda zargin cewa Attorney General ya yi ma Governor na Central Bank umarni ko ko ya tursasa shi ba shi da tushe bale makama domin tsarin aiki. Ka huskar tsarin mulki na ƙasa, ka huskar ainihin doka da ta ainihin Central Bank, ka huskar dokar da ta ƙora ma ofishin Attorney General haƙoƙi. Babu inda waɗannan dokoki ko tsarin mulki ya ba Attorney General wata dama ko wani iska na ainihin yin umarni ga Central Bank ko governorship. Saboda a wayi gari a ce Attorney General ko ofishin shi ya yi ma governor na Central Bank umarni ya tursasa shi, bata ko taso ba domin hanyar jirgi daban.
To baka ganin ana magana cewar akwai haɗin gwiwa ne tsakanin ofishinka da ofishin shi chief of staff na shugaban kasa da ita minista kuɗi Zainab Shamsuna?
To kana da wata doka a faɗin tarayyar Najeriya ta tsulta tsarin mulki ko da ba ita ba wanda ta ba ofishin chief of staff dama ne tursa dama ofishin governor da central bank, ko kana da wata doka a faɗin tarayyar Najeriya ta fuskar tsarin mulki da wanda ba ita ba wadda ta ba ofishin Attorney General dama ne ya tursa ta gwamna na Central Bank. Shi ne abin tambaya a nan. Idan dai nau'i na jununi ina nufin na hauka bai shiga mai faɗa ba, to shi ko mai saurari ya kamata ya zo da tunani irin na hankali.
To rahoto ya ƙara nuni da cewar akwai kuɗaɗe da aka ba ma tsohon gwamnan jihar Zamfara da kuma wani Ned Nwoko wanda sun samu kaso daga cikin wannan kuɗaɗe. Wannan magana shi ma ya tabbata shaci faɗe ne?
Ai idan ainihin zargi ya gudana, to abin da ya waje ba dangane da shi zargin bincike.
To a ƙarshe Honorable Minister, kana tabbatar ma al'ummar Najeriya cewar waɗannan kamfanoni da aka rubuto sunoninsu da adadin waɗannan maƙudan kuɗaɗe da aka ba su, idan aka je aka duba asusun bankunansu ba za a ga waɗannan kuɗaɗe a ciki ba kenan?
A'a, ba abin da nake cewa ba kenan. Abin da nake cewa dai bincike wanda ya kamata a yi domin tabbatar da biyan kuɗi da kuma halaccin biyansu idan an biya da abubuwa makamantansu, babu ɗaya wanda aka gabatar zuwa gare ni domin ainihin in tibe shi in kuma mai da martani akan hanya ta Allah da Annabi. Abin da nake cewa abin da aka yi shaci faɗi ne akan zaɓi na son rai domin ba ta suna. Saboda haka misali in ma an biya kuɗi, to ya kamata isbahasi na cewa shin kuɗin nan an biya su ta hanyar Allah da Annabi ne ko babu. Idan an biya kuɗi ta hanyar Allah da Annabi, to magana cewa an biya kuɗi ai ba zai zama abin labari ba. Idan kuma an biya kuɗi ne akan hanya ta zalunci yaudara, kuma shi kuma aikata laifi ne wanda ya kamata a bi kadin aikata laifi domin a yi hukuma ga wanda ake zargin aikata laifi.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya, Allahumma amin. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da hirar da muka faro da Alhaji Muhammad Awan, jami'i a kungiyar VALD mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a Ghana, game da abubuwan da ke hana matakan da hukumomi suke dauka na dakile yawan hatsarin a Ghana yin tasiri. A makon da ya gabata, bakon namu ya kai inda yake bayani akan rawar da fasinjoji ma ka iya takawa don taimakawa wurin kokarin da mahukunta ke yi na kiyaye hatsarin a Ghana, inda yake ci gaba da bayani kamar haka.
Kaga fasinja shi matafi su ma ya kamata a ce idan direba na gudu ne ko yana bai tafiya da kyau ne, za ku iya in kun ga ma ya kai inda polisai ke sike hanya, ku yi mai dabarar da zai za ku yi, ku report din shi ku ba ya sanda. kaga ne ina tunawa a kun lokacin da mota ne muka shiga zamu